Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa, ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar. Yabo da ta'aziyya na ta kwarara daga sassa daban-daban na duniya game da tsohon sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan, wanda ya yarsu rasu jiya Asabar bayan wata yar gajeruwar jinya, yana mai shekaru 80 a duniya. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya na yanzu Anthony Guterres ya bayyana marigayi Annan da abun koyi wajen ayyuka na gari. Ya kara da cewa Kofi Annan ya kasance Majalisar Dinkin Duniyar kanta ta fuskoki daban-daban. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya ba da sanarwar ware mako guda na makokin abin da ya kira ɗaya daga cikin ƴan ƙasa mafi ya shahara. Sannan ya yi nuni da cewa Annan ya kasance mutumin da ya yi matuƙar imanin cewa mutanen Ghana na da ƙoƙarin shata ma kansu jadawali mai fa'ida da kawo ci gaba. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ce Annan ya kasance ƙwararren jami'in diplomasiya mai son agazawa, wanda kuma ya yi aiki tukuru Majalisar Dinkin Duniya. Ita ma jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta ce Annan ya sadaukar da ransa wajen ƙoƙarin maida duniya wuri mai cike da salama. Ya kuma maida aikin kare mutuncin kowa abin yi matuƙa. Waɗannan kalamai sun yi mawafaka da na shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Jean Claude Juncker da sauran masu faɗa arji a duniya. Yayin da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ke fuskantar babbar annobar cutar Ebola a karo na biyu a wannan shekarar, masu kai ɗaukin gaggawa sun yi yunƙuro don daƙile yaduwar cutar. A halin da ake cikin ma, masana na kan jaraba ingancin wani rigakafi a inda cutar ta bullo. Baya ga wannan hoɓɓasar, ƙwararru a Jamhuriyar ta Demokradiyyar Kongo na kan tattara bayanai waɗanda za su taimaka wajen gano hanya mafi inganci ta ɗaukar mataki nan gaba a kan ɓullar Ebola da sauran cututtuka masu yaɗo. Aikin da suke yi ya haɗa da bayyana dalla-dallar yadda cutar yuta irin Ebola ke yaɗo ta wajen bin diddigin inda cutar ta ɓullo, da shata inda waɗanda suka kamu suke, da kuma samar da ma'aikatan jinya. Cikakken fahimtar yanayin wuraren da cuta mai yaɗo irin Ebola kan ɓullo, sannan a hankali kan kai ga samun hanyoyi mafiya inganci na jinya. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Amurka, a shari'ar mutanen nan da aka tsare a gidan yarin Guantanamo saboda zarginsu da hannu a harin ta'addancin da aka kawo Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekara 2001, wani alƙalin soji ya zartar da hukuncin cewa masu gabatar da ƙara ba su da izinin kafa hujja da kalaman waɗanda ke tsaron da suka furta lokacin da jami'an hukumar bincike ta FBI suka musu tambayoyi lokacin da aka fitar da su daga wani gidan yarin hukumar leƙen asiri ta CIA. Alƙalin kanar ɗin soja James Fall ya zartar ranar Juma'a cewa bai kamata a yi amfani da furucin da mutanen suka yi a gaban FBI a ƙarƙashin wani yanayi na daban ba, a matsayin abin da za a kafa hujja da shi a shari'ar da ake yi wacce ta tanaji kisa. An rantsar da tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon cricket ɗin nan Imran Khan ji Asabar a matsayin sabon Prime Minister ƙasar Pakistan, inda aka haɗa shi da ƙalubalen kafa gwamnatin gamayya bayan tsawon lokaci na sauye-sauyen salon shugabanci a ƙasar har da ma na mulkin soja. a wata hidima a birnin Islamabad. Khan cikin lafazi ya ce zan kasance mai cikakken imani da kuma amincewa da manufofin ƴan Pakistan. Ya yi alkawarin gudanar da ayyukansa cikin gaskiya kuma ta hanyar da a tabakinsa a kullum za ta kasance fiyayya wajen kare yauci da mutunci da ƙarfi da kuma ci gaban ƙasar Pakistan. Khan ɗan shekaru 65 da haihuwa kuma shugaban jam'iyyar Tehrik-e-Insaf PTI ya samu ƙuri'u 176 daga cikin jumlar ƙuri'u 272 da aka kada a majalisar wakilan ƙasar. Yayin da adadin waɗanda suka mutu a ambaliyar ruwa mafi muni cikin tsawon ƙarni guda ke daɗa haurawa a jihar Kerala ta kudancin India, Prime Minister Narendra Modi ya kai ziyara wurin ta jirgin sama ya dan ya gane ma kansa mummunar ɓarnar da ta auku a birane. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. A daidai lokacin da babban daraktan dakunan karatu na ƙasa Farfesa Larre Aina yake kai ziyara a jihar Kebbi da zimmar bude rashin ɗakin karatu a jihar wacce ita ce kadai a yankin da ba ta da shi, an shirya gasar karatu tsakanin wasu makarantun sakandare da ke jihar. Wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta aiko mana da wannan rahoto.
Shugaban dakunan karatu na Najeriya Professor Larre Aina ya bayyana farin cikinsa game da yadda jihar Kebbi Najeriya ta duƙufa a fagen bunƙasa ilimi a jihar. Professor Larry ya bayyana hakan a cikin jawabinsa da ya yi a harshen Turanci a wajen gasar karatun tsakanin makarantu 6 na sakandare na jihar, yayin da ya kawo ziyara ta faɗarkarwa da jama'a game da sha'anin karatu, wato National Readership Promotion Campaign. Haka kuma shugaban ɗakunan karatu ya nemi goyon bayan gwamnatin jihar Kebbi domin buɗe reshen ɗakin karatu na ƙasa, wato National Library a cikin jihar, domin haɓaka al'adan yin karatu ga al'ummar jihar. Shi kuma kwamishinan ilimi Alhaji Muhammadu Magawata Aliru da yake jawabi a wajen taron ya bayyana cewa jihar Kebbi a shirye take da ta bayar da dukkan goyon bayan da ake bukata domin kafa reshen ɗakin karatu na ƙasa a jihar.
Domin da ke faruwa shine shi National Librarian wanda yake shine kula da harkar littattafai da karatu a cikin libraries, Professor Aina ya yi ta neman cewa munan Kebbi mu ne ƙarshe da ba mu National Library branch duk Najeriya, kuma nan ne kawai ba yi abin nan program na campaign na reading culture ba. So muka da magana kun gona yadda ya zo karewa yin wannan abu an kare, kuma kun ga yaran mu sun fito sun yi gasa, kuma shi ma ya ji daɗin wannan an ba da kyautuka. A daga nan sai wannan da muka zo a wannan shi ne mun ɗauki alkawarin za mu gyara yadda ake jarabawa nan Kebbi, domin abin da ba mu damuwa wasu makarantu kamar na rana jiya ka dawo za ka iske an tara yara ba iyaka cikin makaranta a 3,000 ko 2,000, amma cikinsu akwai wanda in ya je bakwai ɗaya tun da aji da ibe koma sai an shiga uku kuma ba ya gane shi don ajin sun kai 150,000 ba ya gane shi, sai rin za a jaraba ya ta yi wani zauna mai shi ta yate, kuma sai a ɗauki kowa a kai sakandare S1 kuma sai ta daga ta yate, kuma bai dawo sai an shiga uku kaga duka daga bai ma mako bai cikin makaranta ba tun da aji ɗaya aji. To shi ne muka ce da ba za mu yarda ba, za mu shiga kwastur jaraba wadda ake a tace sai wanda ya ci muke ɗauka mu saka cikin sinadar.
Shi ma wazirin Gwandu Alhaji Abdullahi Umar Waziri wanda ya wakilci sarkin Gwandu a wajen taron ga abin da yake cewa.
Harkan karatu shine ta hanyar ne za a samu ilimi, muna ganin ko abinda za a soka da wahayi na farko abinda ake cewa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi karatu. To karatun nan in ba shi aka tsare ba to gaskiya harkan ilimin mu yana da rauni kwarai da gaske, amma in dai an tabbata yaran karatu ta kowane fanni to insha Allah za ku abu ya ci gaba. To shine muka zo nan domin mu kara musu karfin gwiwa, mun nuna musu goyon bayan mu daga wurin mai murar sun gunju ga wannan aikin da suke yi.
Sauran kai ne ka gamsu da yadda su ɗaliban suka nuna nasu kwazo?
To gaskiya yaran sun yi kokari amma duk da gwarin su yake saboda akwai rauni ga harkar dole ga wannan rani ya rauni ya fahina. Kuma wannan shi zai karama malaman su karfin gwiwa na dogewa su ga cewa yaran nan sun fahimci abin da ake yi. Domin in ba karatu suka iya ba komai za a yi musu karatu ne za a yi musu shi to yaran ba su yi karatu ba to za a yi shi. To amma wannan ya nuna da cewa kuma ga commissioner ya dai ta yi tsaye da shi da famar suka rikitun su wannan aikin da suka yi na kwazo da suka nuna ga harkar ilimi ka hada shi da wannan kokari na rayar da karatu to insha Allah za a ga maslaha saboda harkar ilimi na kowa ne kuma sai mun fito mai ta kowace hanya kuma ba babban hanya tafi ko kara mai yar kwazo yin karatu wannan da muhimmanci.
Kazalika na sadu da daya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida a wajen taron wanda kuma shine shugaban ɗakin karatu na jami'ar kimiyya dake Aliru Dr. Salisu Aliru don jin ko ya gamsu da kwazon da ɗaliban da suka shiga gasar suka nuna.
Wannan abu alfari ne kwarai na gamsu da wannan sosai kuma idan za a ci gaba da haka insha Allah za a kayyada mai da hankali wajen karatu a wannan jiha don wannan ya karfawa yar gwiwa da kuma iyayensu ma da kuma shugabanni don mai kowa ya halar a nan sun ga abin da ya faru an ba ya rike wata saboda sun yi hazaka sosai wajen karatu da aka ba su yi wannan zai taimaka kwarai wajen karfafa yar gwiwa wajen haɓaka karatu a jihar Kebbi. Ina kira ga gwamnati cewa ta taimaka domin haɓaka ilimi a bada isassun kuɗi domin a gina ɗakunan karatu a makarantunmu na primary da makarantunmu na secondary sannan kuma a sai littattafai domin a inganta karatun ɗalibai can da haka ake yi kuma ko yanzu aka yi insha Allah za a ci nasara.
Su ma ɗaliban da suka shiga gasar ga abin da suke cewa.
Sunana Shukrat Abdullahi daga Amide Secondary School Girls. Gaskiya na ji daɗi sosai don makaranta guda shida ne mun kai competing kuma Allah ya sa mun kaci first position. Ina godiya ga Honorable Commissioner of Education PAMSEC da sun kaɗo ku wannan program na educating children kuma topic ɗin da an kawo mana promotion of freedom culture kuma yanzu muna son yi advice da sauran students in za a competition ya kamata su ma su sa ra'ayi.
Sunana ya sassan garba daga Amide Secondary School Boys. To a ranar watau mun zo ne a wurin competition na National Library of Nigeria don ai promoting in karatu yanda ya kamata a ce kowa ya yi karatu a nan Nigeria kamar yanda muka zo yanzu muka yi karatu ya kamata a ce kowa yan uwa masu zuwa makaranta na boko ya kamata a ce kowa yana karatu don ya samu ci gaba na rayuwa kuma ya kamata a ce kowannensu yana da wannan abun da zai tsaya a kan shi.
Sunana Aisha Ahmad Tanko daga GDSS Junju.
Da kike yanzu ko makarantar ku ta ci lamba ta uku yaya kun kaje?
Gaskiya na da risa sai dan ban taba zata ina samun ta uku badan har na shirin rai da ban sabban doka amma sai gashi na ci kuma ina farin ciki sosai.
To wanda kira zake wa sauran yan mata domin su duku ba su iya yin karatu.
Abinda zan cewa shine da duk wanda matan daga tsayawa gida suna sallaka zakaza su shigo makaranta su yi karatu. Dan gaskiya karatu na unwani har dai ga mata.
A ƙarshen gasar da makarantun secondary shida suka shiga, makarantar secondary ta Army Girls Secondary School ta karbi kyautar kasancewar ta farko, wadda ta karbi kyautar zama ta biyu kuwa ita ce Army Day Secondary School Boys, sai kyautar kasancewar ta uku ta fada a hannun Government Day Secondary School Junju. Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga Birnin Kebbi, Nigeria.
Hakanan a jihar Taraba, haɗin gwiwar ma'aikatar ilimi ta jihar da ta tarayya da cibiyar ilimi da kuma ƙungiyar malaman koyar da harshen Turanci da adabi sun shirya wata bita kan farfado da al'adar karatu tsakanin ɗaliban makarantun firamare da na sakandare. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
The neighbors went and called the rat saying, "One of your family."
Wannan sauti da aka ji na wata ɗaliba ce da ke halartar wata bita ta musamman don farfaɗo da al'adar karance-karance ga ɗaliban firamare da azuzuwan sakandare wadda aka gudanar cikin kwanan nan a Jalingo Fadar Jihar Taraba. Da yake jawabi a wurin taron kwamishinan ilimi na jihar Taraba, Mr. Johannes Jigem, wanda sakataren ma'aikatarsa Bala Wando ya wakilta, ya yi bi al'adar karance-karance, wanda ya ce abokin tarayya ne ga dukkan mai bidar ilimi. Ya ce yawan karatu ɗabi'a ce da fa'idar ta ba ya iya kiyastawa. Yawan karatu mu, yawar basirar mu. Matasa kan ci moriyar sani daga al'ummai daban-daban. Daga magabata ba a ma iya kiyasta fa'idar sadaukar da kai ga karatu. A nasa jawabi, jami'i da ke kula da ma'aikatar ilimi ta tarayya da ke Jalingo, Alhaji Mustapha Buhari, ya ce yawaitar karance-karance abu ne da ba shi da abin musaya ko da cikin wannan zamani da ke da tarin kere-keren kayan sadarwa irin ta zamani.
Students have abandoned the culture of
mafi yawan ɗaliban yanzu sun yasar da al'adar karatu. Kowa ya shiga matsa-matsan wayar salula, tsammanin su nan za su samu cimma dukkan bukatunsu. A'a, ba haka take ba. Su sani, waɗanda suka yi wayar salula su ma sun yi nasarar hakan ne ta hanyar karance-karance. Da yake gabatar da kasida da ya wallafa Mr. Orafe Gagajaf na cibiyar albarkatun yaɗa ilimi na jihar Taraba, ya yi bayani bisa hanyoyi da ɗalibai za su bi don sabo da al'adar karance-karance. Kasidar wadda yawa lakabin kawaicin littattafan labaru na Afirka ya kuma kirayi iyaye da su bawa 'ya'yansu daman zaɓin inda suka fi bajinta, maimakon tattara kowane ɗakoɗiya zuwa karanta darussan fasaha da kimiyya. Daga bisani ya kiyasta ribar yawaita karance-karance. Yana da wuya a yi nasarar birkita wadda ya mallaki zurfin sani. Duk abin da aka faɗa maka za ka natsu, ka yi juyayi. Domin kai mai yawan karance-karance ne, ka gano daga misalai da dama da karance-karancen kai baka. Idan muka koyar da wannan al'ada ga 'ya'yanmu, za su yi nasarar tsallake tarkon jahilci. Iyaye masu nuna damuwarsu dangane da sabbin al'adu da kimiyya ta kawo, ga Malama Kubala Husaini.
I always encourage them to read
nakan kwadaita musu karatun littattafai da jaridu. Amma sai na ga sun fi baiwa wayar salularsu fifiko. Sai kuma ɗaliba Briska Besta sukan dogara ne ga magudi a jarabawa, don haka suka kasa kulla kawaice da karance-karance. Na kuma sake tuntubar jami'i mai kula da ma'aikatar ilimi na tarayya da ke jihar Taraba, Alhaji Mustapha Buhari, game da matsaloli da wannan shiri tasu ke fuskanta.
Initially we wanted to invite 50
dama can aniyar mu ita ce mu gayyaci makarantu 50 da kuma tanadin takardu 2000, amma don karancin kudade ba mu cimma nasara ba. Don haka ne yasa muka gayyaci makarantu 13 kadai. Fatar mu ita ce shekara mai zuwa mu iya faɗaɗawa zuwa makarantu 30, a hankali kuma dukkan ma makarantun jihar. Haka shi ma Mr. Orave Gagajaf na cibiyar albarkatun yaɗa ilimi na jihar Taraba ya yi tsokaci bisa waɗannan matsalolin. Akwai matsalar samun sahihan littattafan karatu. Alal misali, in ka je kantin littattafai a nan Jalingo, galibin littattafai da za ka samu jebu ne. Daga ƙarshe an raba wa kowace makaranta cikin makarantu 13 agajin littattafai don bunƙasa ɗakin aro da kuma karatun makarantunsu. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
A ƙoƙarin tabbatar da darajar ilimi musamman a makarantu masu zaman kansu, Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta amince da dokar da za ta kafa wata hukuma ta musamman da za ta riƙa sa ido kan makarantu masu zaman kansu da na al'umma. Majalisar ta ɗauki wannan matakin ne biyo bayan lura da kwamitin ilimi na majalisar ya yi kan yadda ake tafiyar da makarantu masu zaman kansu ba tare da ƙa'ida ba. Ɗan majalisa Alhaji Hambali Faruk shi ne gabatar da ƙudurin kamar yadda ya yi bayani ga wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa.
Kamar yadda kowa ya sani, wannan gwamnati ta Right Honorable Aminu Bello Masari ta sa harkar ilimi yana cikin manya-manyan inda ta maida hankali a kai. Saboda haka shi yasa muka tsaya muka kalli the education sector gaba daya, muka ga ina matsalolin da suke. Sai muka gane akwai wannan abun ga na private schools ɗin, wanda kawai kowa sai ya shigo ya suna gine-gine suna operating din wa'annan makarantun. Kuma aka tsaya aka lura da cewa babu wani hukuma da ke regulating tana kula da su, tana sa ido akan abubuwan da suke yi. Sai muka gaskiya akwai matsala. Matsala kuma ita ce yanzu a cikin Katsina, state muna da irin wa'annan makarantun sun fi 400. Shi yasa majalisar dokokin jihar Katsina ta ce to gaskiya sai mun yi bibita mun tabbatar da me za mu yi mu taimaki harkar ilimi a cikin wannan jiha. Shi yasa kaga muka kawo wannan dokai, aka diba ta, aka yi mata public hearing, aka ji korehe-korehen mutane da ra'ayoyinsu kafin mu dawo majalisa mu yanke hukuncin cewa lalle ya kamata ya wajaba mu yi wannan hukuma wanda za ta sa ido akan waɗannan makarantu. Saboda ba zai yiwu ba a ce muna da Ministry of Education, muna yi ma'aikatar ilimi, sannan ana da wannan SUBEB dinnan masu yawa masu diba da waɗannan abubuwan, amma abubuwan su masu yawa. Saboda haka dole a ɗauki wata hukuma daban a aji ta gefe guda, aikin su shine su dinga shiga kowane lungu na local government nan guda 34 suna gano irin waɗannan mutane masu operating din waɗannan makarantu wanda ba su ma da license. Shine muka ce dole a zo, sai an zauna da mutum, an yi mai interview, an ga mai background din shi, menene ilimin shi ma shi kanshi kafin ya zo ya fara operating waɗannan makarantu. Shi yasa kaga aka zo jihohi da yawa sun yi shi, kuma mun ga alfanan su. Shi yasa kuma muka ce in Allah ya yarda za mu samu lokaci mu yi, kuma Allah ya taimake mu cikin hukuncin shi, mun tabbatar da wannan hukuma a yau cewa dole gwamnatin jihar Katsina ta tabbatar da ta kafa wannan hukuma wanda za ta sa ido akan waɗannan makarantu a gaba ɗaya local government 34 na jihar Katsina.
Wato kana nufin ita wannan hukuma idan ma an kafa ta bayan cika sharuɗi akwai wasu ka'idoji da kuke so ku gindaya ma waɗannan masu kafa waɗannan makarantu su san shi?
Kafin haka sai ka zo ka makaranta wanda shi ne foundation na ilimi na tarbiyyar da yaran mu. Wannan shi sai muka san matsaloli a harkar ilimi a wannan kasai, especially mu arewa. A kasashen kudu su sun riga sun ci gaba tuntuntuni, suna da waɗannan bodies din wanda suke regulating, suna sa ido akan waɗannan abubuwan. Shi sai kake ganin su sun yi dan yi mana nisa a harkar ilimi. To yanzu ma idan mu ya waye, muna son mu taimaki mutanen mu, muna son yaran mu da jikokin mu da tattakunan mu su ma su tashi su samu ingantaccen ilimi. Ba tunanin mu mai wani abu mai samu kuɗi ba, ko a'a, mu tunanin mu me za mu yi mu ingantar da wannan sector din ta harkar ilimi yadda yaran mu za su samu quality education. Shin kuma Allah ya yarda mun dauko hanya, mun dauko turba, ko mun sa hanyar da za a ci nasara a wannan abu.
Ba ganin in aka kafa wannan hukuma kamar an kawo ta rigima ne saboda aikin ma'aikata ilimi ne aka janye aka kai shi wani guri?
A'a, an taimaka musu dai. Ai, wannan taimako ne tare za su dinga waɗannan ayyuka. Yana cikin recommendation da wannan committee din suka diba, kuma da shawarar da mutanen da suka zo stakeholders wajen waɗannan meeting din da gudunmu da suka bada.
Shugaban committee ilimi na majalisar dokokin ta jihar Katsina, kuma dan majalisa mai yukita kalamar hukumar Dan Musa, Alhaji Bello Abdulhab Dan Musa, wanda ya gabatar da rahoto akan wannan al'amari, ya ce sanin kowa ne ana gudanar da makarantu masu zaman kansu a matsayin gurin da ake neman kuɗi.
Sanin kowa ne mutane sun mai da bude makarantu hanyar neman kuɗi kawai, ba magana ilimin ke gaban su ba. Idan ka dubi wannan jihar, a kallon zama makarantu wajen guda 500 wa'anda na private and community schools, ma'ana makaranta masu zaman kansu da kuma na al'umma. To wannan makarantun ba ma dukan suke da register ba. A zo na wannan gida da na fahimci haka akwai wani form da na zana na bada aka kai mu wannan makarantu da su. To wurin cika wannan form da su mai do mana policy ma ta sa su kafa makarantun, amma wasu abun da ke akwai na kamar kun ne kamata su aje a banki da irin number of toilet din make wanda ya kamata su yi fa class da ko irin malama dubu su ma san su ba. To wannan ne ga naga ya kamata a san matsaya kan wannan abun, wanda tuntubi shi mai girma gwamna na ga mai matsayin wannan abun. Bayan na tattauna da ita Ministry of Education da kuma ita SUBEB, sai ce to ya za a yi, nace a ai Kano state suna da wani board da suka mude na private schools, ya kamata in ma aro ne ma aro yanda abun magana ne suka mu zo mu kafa shi, wanda ya bani dama na tafi Kano din nan. Bayan Kano din nan kuma na maje KB su ma suna da makamancin irin wannan, muka samu dokokinsu, muka tafi da su, muka zauna, muka dibi wanda suke, sannan muka tura mai ta gwamnati, sannan ita gwamnati mai domana, sannan muka zo muka yi abin da muke kira public hearing da stakeholders suka zo suka ba dukkan gudunmuwa. Kuma baka da bangaren da ya gwada cewa baya da bukata aka wannan, sai ita Ministry of Education suka gwada saboda wani quality assurance abin da suke wannan sashi da suke shi. To amma abun ya fi karfin su, domin su muka fara zama da su cewa su kawo mar statistics na wannan makarantun, domin su san yawan su, kuma makarantar duk bata cika sharuɗa ba su rufe ta. Sun fara bi su har rufe makaranta na jin guda 6 kuma kawai suka bari. To ganin wannan yasa ne na hasa cewa ya kamata ai hukumar za ta kula da wannan abubuwan domin abubuwan na fi karfin su. To wannan ne har ta kai muka rubuta report maka wannan gida. To yau an kai gabatar da wannan doka, ta zama doka kawai abin da ya rage mata. Mai gimra gwamna ya sa mata hannu domin ta zama doka a kafa wannan board domin kula da wannan makarantu. Su zaga yanzu kaga dole makaranta ba za ta kafa sai ta sharuɗa. Amma za ka je ka ci da gida flat house mai three bedroom an ce makaranta ce. Ba hilun wasa, ba makewaye, ba duk wani abu da makaranta da babu. Ina ne wurin rulon su? Ba source of water, ba source of electricity, babu wani abu. Wannan bai kamata ya zama makaranta ba. Malaman zaka ga kuma sun tattara malabukai da malaman wa'anda suka rasa abin yi ne. Unqualified teachers ne. So mafi yaran na za a ce yaran ka ce kawai suna idan ka ba su kudin. Saboda yaran kana haɗuwa jarabawa sai za ka kai kudin ka da sauran su. To amma wazai je ina fatan cewa idan aka wannan board za ta aikin ta kuma da yake ta kanta wannan gwamnati kudurinta shi ne dagan matsayin ilimi, to na tabbatar ilimin zai dagu domin kowane bangare zai zama kanshi.
Zaradin Sanufuntuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Hakika sarakunan gargajiya suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen karfafa mazauna masarautunsu karfin gwiwa batun neman ilimi, musamman a arewacin Najeriya inda har yanzu suke da martaba a idanun jama'a. A cikin wannan rahoto, wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da hakimai uku a jihar Kaduna kan irin rawar da suke takawa wajen ci gaban ilimi a yankunansu.
Sunana Alhaji Ahmad Ali Idris, cika sauran zazzab, kuma babban abin da masarauta take yi aikin da muke yi wajen kula da maganar ilimi musamman a bangaren mu. Na farko dai a kowane lokaci shi kanshi mai mutuba sarkin zazzo ba abin da ya sa a gaba irin ya ga al'ummarsa sun sami ilimi yanda ya kamata, musamman matasa. A kowane lokaci masarautar zazzo in mai mutuba na mitin yakan yi bayani ga sauran duka masu sarauta a fadin shi don tabbatar da cewa a duk inda muke, duk abin da muke, mu tabbatar da cewa matasanmu sun tafi makaranta sun kuma sami ilimi yanda ya kamata. Ba ilimi na addini kawai ba, a sami ilimi na boko don shi ne zai kara tabbatar da zaman lafiya. Ilimi addini shi ne zai tabbatar, zai sa mutum ya fahimci menene rayuwar shi zai kasance nan gida duniya da kuma lahira. Kuma ilimi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake sa matasa suna zaune lafiya, suna barin shaye-shaye da sauran ayyuka waɗanda ba su da kyau. Kuma a kowane lokaci inda muka sami yara, musamman muka ziyarci makarantu don mu tabbatar da cewa idan da matsala mu ga mun ba da shawarwari, in ma muna da abin da yake za mu iya mu taimaka daga aljihunmu ma mu ga mun taimaka don ilimi ya sami karɓuwa yadda ya kamata.
Sunana Malam Jonathan Ayuba Galadiman Angan Chief Dom daga zangon Katav Local Government. Abubuwan da muke yi domin mu inganta harkan ilimi a wurarenmu, karamar hukumarmu, shine a matsayinmu iyayen kasa mukan fita ne mu nemi jama'a mu tara su mu zauna tare da su mu ilmantar da su ga amfanin da wannan abu zai kawo musu a cikin jama'a domin ya kawo da rashin ilimin zaman kewa na cikin wannan zamani. Domin idan babu ilimin san waɗannan abubuwa, to gaskiya jama'ar mu sukan shiga cikin wahala a cikin rayuwarsu. Domin kuwa a matsayinmu iyayen kasa ba za mu so mu ga jama'ar mu suna mutuwa cikin jahilci ba. Kamar yadda nake faɗa, a koda yaushe mukan kira tarurruka, mukan aikata sakonni zuwa masallatai da churches gabaɗaya domin mu ilmantar da jama'ar mu domin ganin cewa wannan abu an samu cin gaba.
Sunana Titus Dauda, ni ne marafan Adara kuma hakimin Kufana. Ina so in kira ne da babban murya ga waɗanda za su iya taimaka zancen ilimi. Gwamnatin jihar Kaduna, wanda shi mai kyakkyawan ra'ayi gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai, ya yi kokari ya kawo ilimi kusa da mutane. Har a yanzu ana ba da abinci ga 'yan ƙananan yara da kuma har da uniform ma takarduma ana ba da su, amma wasu iyaye dai har yanzu muna nan muna kokari da dakatai tunda su suna karkashinmu ne da masu hangoyi, muna ilimantar da su saboda su koma ƙauyuka su yi magana da iyayen yaran da ba su fito ba don sai da ilimi fa ake cin gaba.
Masu haroda, wannan Allah ya kawo mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Chubahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, a huta lafiya.